This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Baba Yaku makeri ne tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asariyan yau Laraba, 8 ga watan Mayu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Sarfilu da kanin labarai.
To baba, yau Laraba ne aka gabatar da sabbin kiraye-kirayen neman matsin lamba daga kasashen duniya kan harin da Isra'ila ta kai a kudancin birnin Rafah da ke kudancin Gaza. Haka kuma ayo Laraba ne kotun kolin Ghana ta fara zaman sauraron umarnin soke dokar da ake ta cece ku ce kan tawai haƙƙin mutane masu neman jinsin su. Daga nan za a cewa wani harin bom da aka kai lardin Badakhshan da ke arewa maso gabashin Afghanistan yau Laraba ya kashe jami'an tsaron Taliban aƙalla uku tare da jikkarsa wasu shida.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa masu sharhi a Najeriya na ci gaba da yin tsokaci akan harajin ajiyar kuɗi a asusun banki da babban bankin ƙasar ya yi.
Bai a tsare manyan kamfanoni da yake ya dace sun biya haraji ma ba biya su ba, ko kuma waɗanda suke ɓarnatar da kuɗin gwamnati a zuba musu ido, kuma amma su talakawa kullum su ake daɗe sawa cikin hali na rashin jin daɗi da rashin tausayi da taɗe su.
Hukumomi a Najeriya na ɗaukar matakan hukunta masu aikata laifukan zaɓe a ƙasar, musamman zaɓen da ya gabata. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafi da shirin zamantakewa na Zainab Babaji, wanda a yau shirin zai tattauna ne akan tasirin rubutu da karatu da samun ilimi da zai samar da kyakkyawan zamantakewa ga al'umma. Amma yanzu ga kashin farko na labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum, ga labaran duniya. A yau Laraba ne aka gabatar da sabbin kiraye-kirayen neman matsin lamba daga kasashen duniya kan harin da Isra'ila ta kai a kudancin birnin Rafah da ke kudancin Gaza, inda Qatar da kungiyar tarayyar Afirka suka nuna damuwarsu game da karuwar matsalar jin kai. Qatar na daga cikin manyan masu shiga tsakani da ke neman ganin an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas. Ta kuma ce duk wani yunkurin tilasta fararen hula gudun hijira daga Rafah zai kasance babban cin zarafi ne ga dokokin ƙasa da ƙasa. Sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen Qatar ta fitar ta yi Allah wadai da harin da Isra'ila ta kai kan Rafah, tare da yin kira da ɗauki matakin gaggawa na ƙasa da ƙasa don hana sojin Isra'ila kutsawa cikin birnin. Shugaban hukumar tarayyar Afirka Musa Faki Muhammad ya yi kira kasashen duniya da su haɗa kai don kawo ƙarshen rikicin da ya ɓarke a yankin Rafah. Yana mai nuni da muhimmancin yankin a matsayin wata hanya ta kai kayan agaji a Gaza. A yau Laraba ne kotun kolin Ghana ta fara zaman sauraron umarnin soke dokar da aka wato ake tarsice ku ce kan tauye haƙƙin mutane masu neman jinsin su. Yan majalisar sun amince da abin da aka kira daftarin dokar kare haƙƙin iyalai a watan Fabrairu, abin da ya janyo suka daga ƙasashen duniya duk da samun goyon bayan jama'a a ƙasar mai ra'ayin mazinje ta yammacin Afirka. Yayin da za a gudanar da zaben ƙasar cikin watan Disamba, na zaben wanda zai gaji shugaba na Akufa Ado, batun ƴancin ƴan luwaɗi ya ƙara fitowa fili a siyasance, duk da cewa har yanzu shugaban Ghana bai ƙaddamar da dokar ba. A wata ƙara da aka shigar gaban kotun kolin ƙasar, mai watsa labarai na ƙasar Ghana Richard De La Sky ya ƙalubalanci kundin tsarin mulkin ƙasar. Yau Laraba da ƙalin kotun sun baiwa De La Sky kwanaki 7 da ya gabatar da wani ƙuduri, wato ya gabatar da sabon ƙuduri tare da ƙarin wasu takardu domin ƙalubalanta ƙudurin dokar hana neman jinsi ɗaya, wato na LGBTQ. Wani harin bom da aka kai a lardin Badakhshan da ke arewa maso gabashin Afghanistan a yau Laraba ya kashe jami'an tsaron Taliban uku tare da jikkata wasu shida. Majiyoyi da dama suka haɗa da mazauna yankin da jami'an asibitin yankin sun tabbatar da asarar rayuka. Sun ce wani bom mai ban mamaki da aka dasa akan babur ya kai hari a ayarin sojojin Taliban a babban birnin lardin Faizabad. Kakashin ma'aikatar harkokin wajen cikin gida Taliban ya tabbatar da asarar rayuka, yana mai cewa bom ɗin ya auna wani bangare na jami'an tsaron dake kan hanyar su ta zuwa ruwan wasu farannin tunawa da mazanjiya da aka yi ba bisa ka'ida ba domin lalata su. Abdul Matin Kani ya ce ana gudanar da bincike kan harin. Babu wata kungiya ta dauki alhakin kai harin bam a Badakishan wanda ke fama da mazan wato munanan zanga-zanga da ba taba ganin irin ta ba da nuna adawa da kamfen din kawar da wuraren tunawa maza wato mazanjiya ga hukumomin Taliban. Rikicin da ya barke ne a ranar Juma'ar ta gabata kuma yayi sanadin mutuwar masu zanga-zanga biyu a arangama da jami'an tsaron Taliban.
An jima kadan Sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin, masana na kira ga mahukuntan Najeriya da su sake nazari akan batun cire kuɗi kan ajiyan asusun bankin da babban bankin kasar yayi. Amma kafin mu kai ga haka, bari mu duba matakan da hukumar zabe mai zaman kanta a Najeriya ta INEC da haɗin gwiwar kungiyar lauyoyin kasar suke ɗauka na hukunta masu aikata laifukan zabe da rahoto akan haka. A wani mataki mai muhimmanci, wasu da ake zargi da aikata laifuka lokacin babban zaben Najeriya 1996 na fuskantar shari'a a kotuna. Kungiyar lauyoyin Najeriya da hukumar zabe mai zaman kanta ta INEC sun kaddamar da saurarin kararraki a kotuna a fadin kasar daga ranar Litinin 4 ga watan Maris, lamarin da ke jaddada kasar ta shirya ta magance rashawa a bangaren zabe. Jama'a INEC da jam'iyyun siyasa suna cikin masu gurfana a gaban kuliya. Yan kasar irin su Stephen John ya yi matukar yaba ma wannan mataki da ya ce ya dace. Idan muna son mu tsabtace tsarin zabe, akwai bukatar gurfanar da waɗanda suka karya dokokin zabe a lokacin zabe a gaban kotu don ya zama izina ga waɗanda suke niyyar bin wannan hanyar. Najeriya ta dade tana fama da magudin zabe, lamarin da ya kawar da yadda ga tsarin demokradiyya. Dalili kuma kenan da yasa 'yan Najeriya kamar Igwe Friday yake bayyana shakkunsa.
In a country like Nigeria,
a kasa kamar Najeriya mai yawan tashin hankali lokacin zabe, idan ka kai magana kotu kafin ka hankara batun ba zai kai ko ina ba.
Wannan ne dai karon farko da Najeriya ta fara gurfanar da masu take dokokin zabe gaban kotu duk da dokoki da kundin tsarin mulki ya tanadar. Kungiyar lauyoyin Najeriya ta dai wa hukumar zabe ta INEC aiki a kyauta don tabbatar da ganin doka ta yi aiki akan waɗanda suke take dokokin zaben. A cikin mutane da 'yan sandan Najeriya suka kama lokacin zaben shekarar 2023, an shigar da kararraki 215 wanda 197 a cikin su laifuka ne masu alaka da zabe. Ana gudanar da shari'ar ne a kotunan kasar saboda Najeriya bata ware wata kotu ta musamman mai kula da laifuka masu alaka da zabe ba. Jide Ojo, masanin harkokin zabe da mulki, ya yi nuni da katsalandar siyasa a matsayin babban cikas ga yaki da laifukan zabe.
But let's not be too optimistic.
Kar mu dauki komai da wasa. Waɗannan shugabannin siyasa su ne manyan masu amfana da laifukan zabe, da haka suna jan kafa wurin yin doka mai tsauri ko kafa wata hukuma mai zaman kanta da za ta kula da gurfanarwa a gaban kotu. Saboda yin haka zai iya zama tamkar sokawa kai wuka ne. Don haka ba sa sauri wurin ganin an kafa hukumar kula da laifukan zabe ta hanyar kafa doka.
An gano laifuka da dama a lokacin zaben bara da suka hada da haɗin baki, tsorata masu kada ƙuri'a da kuma sayan ƙuri'a. A Najeriya ba a ƙayyade lokacin shari'a akan laifukan zabe ba kamar batun sasanta gaddamar zabe ba, lamarin da ke tsawaita shari'a tsawon watanni ko shekaru. Yayin da ake gudanar da shari'ar, Ojo ya jaddada muhimmancin karya al'adar rashin hukunci domin sake gina yarda.
Dole ne a sami shugabanni su dace da matsaya ɗaya don kawar da wannan batun laifukan zabe, saboda bai nuna mu a matsayin mutane masu wayewa ko masu riko da demokradiyya.
A matsayin ƙasa mafi yawan al'umma a Afirka, darajar zabe a Najeriya na da matukar muhimmanci ga nahiyar baki ɗaya. Sabuwar dokar sake fasalin zabe ta shekarar 2022 ta samar da ginshikin tabbatar da gaskiya da adalci da ba da kwarin gwiwar samun sahihin zabe na gaskiya da adalci nan gaba a Najeriya. Shin gwamnatin Najeriya za ta bar wannan matakin ya yi tasiri? Zaben shugaban kasa na gaba da za a yi a cikin watan Fabrairun shekarar 2027 ka iya ba da wasu amsoshi ga wannan tambaya. Alfu Madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko gasar filo da cikon labarin duniya.
Kotun tsawon ƙara a Hong Kong ta yanke hukuncin cewa ta haramta rera waƙar zanga-zanga a birnin. Glory to Hong Kong ta fito a matsayin waƙa ga masu zanga-zanga a lokacin babban zanga-zangar adawa da gwamnati a shekarar 2019. Alƙali Jeremy Poon ya goyi bayan gwamnati a hukuncin da ya yanke a ranar Laraba. Yana mai cewa mawaƙin yayi niyyar amfani da waƙar a matsayin makami. Haramcin ya shafi duk wanda ko dai ya watsa waƙar ko kuma ya rarraba waƙar da nufin tallata ƴancin yankin Hong Kong ko kuma ya bata sunanta a matsayin waƙar Hong Kong. An yi kuskuren kunna waƙar a wuraren wasanni a matsayin waƙar Hong Kong. Birnin bashi da nasu taken, maimakon haka yana amfani da taken ƙasar China mai taken March of the Volunteers. Daga ƙarshe takaddama tsakanin Japan da Rasha da alamu za ta ƙara ƙamari a yaƙin Ukraine tare da rikice-rikicen ƙasa da ƙasa da aka kwashe shekaru da yawa ba su nuna alamar kawo ƙarshe. Kwanan nan ne fadar Kremlin ta haramta jiragen ruwan da ba na Rasha ba bi ta ruwan da ke kusa da tsibirin Kuril wanda aka fi sani a Japan a matsayin yankin arewa wanda Rasha ke mamaye shi a halin yanzu amma Japan ta yi ikirarin ɗawaicin ta ne.
A gaida Sarfilu da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, ƙungiyar Sarab mai fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya ta buƙaci shugaba Bola Ahmed Tinubu ya gaggauta umurtar babban bankin Najeriya CBN akan janye tsarin cire kuɗi da ya kai kashi wato kashi rabin kashi da yake dan a cikin ɗari akan kuɗin da ake turawa a asusun banki a Najeriya wanda za a yi amfani da shi wajen tabbatar da tsaron yanar gizo saboda matakin ya saba wa tanadin kundin tsarin mulkin Najeriya da kuma haƙoƙin 'yan ƙasa a cewar wata sanarwa da ƙungiyar ta fitar a shafinta na yanar gizo. Abokiyar aikin mu Maryam Dauda ta tattauna da ɗaya daga cikin manyan jami'an ƙungiyar Serap Awar Rason Jani ga kuma abin da yake cewa.
Wannan tsari da gwamnati take fito da shi gaskiya ina takurawa 'yan Najeriya musamman ma ƙananan masu jari ko kuma ma'aikata waɗanda albashinsu ma bai kai ya kawo ba. Gwamnati tana ta fito da tsare-tsare wanda suke daɗa gasa mutane waɗanda ba tsare-tsare ne wanda suke da tausayi ba da kuma neman taimakawa jama'a ko kuma ƙasa. A tsare-tsare ne na tatse jama'a na cigaba da ba su wahala. In aka duba za a ga irin tsare-tsaren da gwamnati take kawowa babu cikakken direction a kai, babu cikakken mataki da za a tallafa wa mutane illa a yi ta tatsarsu kawai. To dole ne sai fa mutanen nan suna da rayuka ko kuma suna raye ko kuma suna aikace-aikacen da za su iya taimakawa su ba da gudunmawa ta wajen ɓangaren tattalin arziki ƙasar ma za ta yiwu. Bai yi a ce kullum duk wani tsari ake fito da shi kawai tsari ne da wanda ake gasa mutane ake ta tirzarta mutane su yi abin da bai dace ba kuma alhali ita gwamnati ba ta ma gwamnati da jama'arta da jami'anta da zamansu ba ma sa sanin abin da yake faruwa kuma ba sa ma jin irin waɗannan radadin rayuwa da suke saboda komai yi musu ake kyauta kuma suna ta wasansu suna ta mawawar dukiyar ƙasa. Saboda haka mu muke ga cewa wannan tsari da babban banki fito da shi gaskiya tsari ne zai ci gaba da cizgunawa mutane zai ci gaba da sa mutane cikin ha'ulayi wa ha'ulayi shi sa ma mutane da dama ba sa ma kai kuɗi ajiya banki saboda duk irin waɗannan cicire kuɗi da ake musu da sauransu.
To yanzu idan gwamnatin tarayyar Najeriya bata janye wannan umarnin ba ko kungiyoyin ku wannan mataki za su ɗauka?
To idan gwamnati bata canja wannan mataki ba kenan mun san cewa ba demokradiyya take bi ba kuma ba ra'ayin jama'a ake yi ba kuma ba ana yi ne don a taimaki jama'a ba. Saboda haka na san kungiyar Sarab wanda muke aiki tare da su za su gargaya kotu don su nemi kan cewa gwamnati lalle-lalle ta janye wannan kokari da take na cigaba da azabta Najeriya.
Awal Musa Rafsanjani ke nan na kungiyar Serap a hirarsa da bokiyar aikin mu Maryam Dauda. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya saurare mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryen mu. Yanzu ko ga shirin mu na gaba.
Masu sauraro barkanmu da warhaka, sannunmu da sake saduwa a shirin zamantakewa, shiri da ke tattaro masu ruwa da tsaki don tattaunawa kan batutuwan da za su inganta zamantakewar mu ta hanyoyi daban-daban domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Ni Zainab Babaji ce ke gabatar da shirin zamantakewa. Shirin zamantakewa zai dora ne kan bayanai na hadin kan al'umma da mahalarta taron da kungiyar ƴan jarida a jihar Plateau ta tattaro don jin tasirin darussan da al'ummar musulmi suka koya a lokacin azumin watan Ramadan da yadda za su yi amfani da su har bayan watan Ramadan don hada dankon zamantakewa da samun zaman lafiya mai dorewa.
To duk wani abin da ya kamata mu yi domin hadin kan junanmu domin mu tafiya daya abu ne wanda muna maraba da ita.
Ni tu inda dai nake inda har na samu zarafin magana ba abin da nake ce ila zaman lafiya. Kaman gidana yawanci domestic servants ina Christians ne.
Sheikh Umar Faruk Muhammad shine ya jagoranci sauran waɗanda suka gudanar da jawabai na hadin kan al'umma.
Shi lamarin zaman lafiya kwanciyar hankali ana fara shi ne daga al'umma. Ba wanda zamu kiya daga waje yazo ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Mu ya kamata mu fara. Kuma ita wannan kungiya na NUJ na ƴan jaridu sun buɗe kofa. Musarin kungiyoyi da su hada kan musulmai da krista a zona lafiya da ba baya baton komai a wannan kasa namu.
A cikin jawabin ka kai batun darusa da za a samu koda bayan mini musamman wajen hadin kan al'umma, waɗanne darussa ne za a yi amfani da su wajen hadin kan al'umma bayan ma azumi?
Yawa bayan azumi ana so duk lokacin da ka rike azumi kana yi, to a ci gaba su bayan azumi zai zama to an hada kan al'umma. Kuma babban hadin kai shine mu sani cewa Allah tabaraka wataala ya halice mu ne maza da mata da kabilu daban-daban da yare daban-daban ko ba haka ba, sannan kuma ya kare da ba don wai yayi ra'ayi bai, a'a ya ma la kare don mu zo mu gane juna mu fahimci juna mu zauna lafiya. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zauna da wanda ba musulmai ba, ya zauna da wanda ma ba kristan ba, amma an zauna lafiya. In ban manta ba da za a yi jiran farko ina aka tafi Habasha, yace ku je Habasha akwai Christian King ko ba haka ba, Najash ko kuma hadda aishi Rubaiya da mijinta Usman suka tafi. So ka gani zaman lafiya mu zamu kawo mu zaman lafiya. Allah ma ga wannan cewa Al-Qur'ani ko lakum dinukum waliyadin, addini kuna gare ku kuma addini mu na gare mu, wannan shine malamai da pastoci da kuma da buda hajaja.
Madam Ayuku Paspo, shugaban kungiyar ƴan jarida a jihar Plateau, tace ɗan jarida na buƙatar fahimtar kowane irin batu walau na addinin sa da ma wanda ba addinin su guda ba.
Lecture da aka present yau kamar ni ban san wai su abubuwa a haka din ba, kuma ka san ɗan jarida kai kamar ya kamata ka san wani abu akan komai da komai. So kar ka zo na kawai a cikin ɗaki ka ce ka sani don baka sani ba, amma kaga inda aka zo an bi mu nan NUJ aka yi lecture din nan, na tabbata cewa ka tambaye ƴan jarida ɗaya da ɗaya za su ce maka yanzu ne sun gane mene ya kamata a yi ma a lokacin azumi. Kaga inda sheke ya yi maganan Bible, maganan Quran ya nuna cewa akwai inda muke da connection, amma ba wai mun gane ba, za mu zo na muna wariya muna ce wannan daban ne wannan daban ne.
To su al'umma fa yaya za su kawo wannan haɗin kai tsakanin su da junan su?
Kin san mu aikin waye a matsayin ɗan jarida, mu faɗa aji ne. Yanzu yanda kuka tsaya nan duka ai kuma za ku faɗa aji, shi ma wani hanya ne wanda muke son duniya gaba daya su ji. kuma su gane cewa yana da muhimmanci mai zaman lafiya. Zaman lafiya kuma ba wai za a sa mutane dole su zauna lafiya ba, amma akwai maganganun da zamu yi, akwai abubuwan da mu zamu yi kaman conduct din mu da mutane za su ga su ce eh da gaske muna zaman lafiya. In ka duba nan gaba daya akwai manyan malamai ai, amma duk mun zauna tare, duk sun bi mu ne ma nan ba wai mun bi su bane. So ya nuna cewa abinda muke yi yana da muhimmanci sosai, kuma sun ga muhimmanci shi suke sa suka zo. Yan jaridan da sun fita ma muna bege cewa report din mu zai yi nisa sosai, kuma zai zo da ma'ana sosai wanda zai taba rayukan mu gaba daya.
Hajiya Ramatu Abdulsalam ta jagoranci kungiyar mata musulmi, ta kuma yaba da yunkurin yan jarida na hada kan jama'a.
Idan har yan jaridu za su iya yin irin abu hakan nan, I'm sure when su organization kungiyoyi za su gani su ma su yi kokoya don a ci gaba da zaman lafiya. Ba don komai na ce haka ba, don akwai mutanen da sun yarda da Allah da Annabi kamar inda suka yarda da duk abin da ya fito daga bakin yan jarida. Idan suka ji wa yan jaridu su iya irin wannan abu, sun kawo musulmai da Christian tare har aka yi abu haka nan, gaskiya ci gaba ya zo mana.
Kuna mata kuma ku ne ya kamata a ce kuna tarbiyyantar da ƴaƴa ta yadda za a fahimci juna har a kawo wannan zaman lafiya tsakanin al'umma daban-daban musamman ma bambantan addinai. Me kuke faɗakarwa musamman ma mata?
Oh alhamdulillah, kamar da nace kungiya na Hajji Adama Girl Child Foundation, banda haka nan ina kungiyoyi da yawa. Ni duk inda dai nake, inda har na samu zarafin magana ba abin da nake ce ila zaman lafiya. Kamar gidana yawanci domestic servants ina Christians ne. A gidan iyayena na girma duk domestic servants din iyayena Christians ne. Kamar inda nace sanda na girma na san wanda suke tare da mu ba uwa daya uba daya bane, kuma su Christians ne. Lokacin mun girma angonmu a wanda ya san du daga sarkin Arab World, muna cakuɗe ne da musulmai da Christians. Ba mu san juna wai mu wannan kai Christian wannan kai musulmi ba. So ni da abin da nake ga kowa yanzu angon da nake, kamar lokacin crisis din nan du musulmai da suke angon sun bar gurin, ni da mai gida family na ne kawai muke gurin, ba dan komai ba dan zaman lafiya. Har ya zamana da an zo zaman lafiya, aka zo kofar gidanmu ya zo ya zama inda ake meeting din community, aka bani secretary community din angonmu, aka ce duk abin da zai faru sai a zo a ce Hajiya mai gidanki na nan eh a mu ina nan, za a ce to kai ya fita fa yau za zo. Haka muka yi ta yi, to me yafi hakan ba da mu ce zaman lafiya kuma mun gode Allah. Kuma har yanzu duk musulman da suka bar angon na ce ku dawo, yanzu ne just zai zauna fiye da inda muka zauna da, because zaman lafiya nan mu ne za mu zauna lafiya, ba Allah ba ne zai zo ya ce mana mu zauna lafiya. Sai mun ga wa juna wai wannan abin bai da kyau, wannan na da kyau.
Malam Dan Juma'auta wanda ya halarci taron yace ya samu ƙarin fahimta kan addinin musulunci.
Taro ne wanda ya kamata ya jawo hankulan jama'a gabaki daya, domin mu sani cewa kaman mu zama masu addinai, Allah ya halice mu mu mutane ne nafa. To duk wani abin da ya kamata mu yi domin haɗin kan junan mu domin mu tafiya daya, abu ne wanda muna maraba da ita. Ba taro ne wanda ya kace wai musulmi kadai ba, ko da suke an ce Ramadan lecture, amma taro ne wanda ya kawo duka masu bi da kuma musulmai, domin a ga mu iya gana da juna. Ka san addini na, ne in san addinin ka, mu san abun hanyar da abun da Allah yake bukata a gare mu, mu masu addinai daban-daban wanda zamu iya rayuwa ba tare da wani samun damuwoyi da kuma rikice-rikice da ake samu ba.
Da yake ana samun irin wayannan damuwa ba ma a jihar Plateau ba, har ma a Najeriya gaba ɗaya, inda ake samun bambanci, nuna bambanci tsakanin addinai da ƙabilu da sauransu. Kana ga kaman irin wayannan tarurruka na haɗa kan al'umma zai taimaka wajen kawo zaman lafiya?
Kwarai da gaske wannan tarurruka zai taimaka na kawo jama'a tare, kamar da na riga na faɗa da farko. Wannan irin taro kamar haka yakan sa mu fahimci juna, yakan sa mu san hanyar da mu za mu tafiya da juna, ba tare da ba ce za mu kasance ba tare da samun irin rashin yadda ba amma idan mun san menene wannan addini yake nufi menene wannan addini yake nufi zai taimaka mana domin yin tafiya tare kuma ubangiji Allah zai taimake mu domin mu gane mu fahimci juna mu yi tafiya tare domin ci gaban jihar Najeriya gabakidaya
rashin fahimta tsakanin mabambantan addinai ya zama ruwan dare ba ma a Najeriya kadai ba har ma da manyan kasashen duniya lamarin da ke janyo kyamata da tsangwaman juna da yaƙe-yaƙe da ke haddasa rasa rayuka da dukiyoyi da janyo na kaso ga tattalin arzikin ƙasa Kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa a jihar Plateau, Musa Ibrahim Ashams, ya ce mutane kansu su ne za su warware matsalar da nemo hanyoyin sasantawa.
Duk wani matsalar zai ga kawushi mutum ne ya kawo, to mutum yana da dama kuma ya warware shi. In aka tallo kowa ya zama inda ya ga dama, amma aka fito ka ai za a zauna lafiya. To in kai zama mutum yana son ya tozarta ma wani ya duna cewa shi hanyarsa shi ne tafi to wasu kasashen ma ba su addinin nan da muke yi wasu ba su musulunci ba su kiristanci kuma sun ci gaba wasu suna yi kuma suna yi shi ba inda mu muke yi ba suna barin mutane ma su zo bakwanci misali inda aka fi Christmas mai dadi a duniya yanzu a United Arab Emirates ake yinta kuma yan garin babu Krista ko mutum da Balarabe duk su musulmai ne amma sun kyale mutane su zo saboda bunƙasa ma kasuwancin garinsu in ce ga turawa suna zuwa tururuwa saboda su je nan bangaren in ce ga je kata misali duka garin kashi 15 ne katari kashi 85 baki ne da suka zo garin su da pakistanawa da indiyawa da sauran larabawa da kuma mutane daga afirka bai hana su ci gaba ba da suka yi gasan kwallon kafa a garin su wani stadium din ma bayan da suka yi shi mutanen da za su kalli kwallo a gurin ba su da yawa tarawa za a yi a bada shi kyauta a bada shi gudubawa ma wasu kasashe mu in muka tsaya kullum muna maganar addini addini kuma ba mu yi da gaskiya jan me yake yi baya to mu bi hanya mai sauki mana domin ayi zaman cudanya ayi zama na ganewa tsakanin mu da juna
dan Allah ku zo mu dau hanyar gyara da tana cikin bauta
masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako zai ja birki sai wata laraba idan Allah ya kai mu Yanzu a madadin daukacin yan jaridan jihar Plateau da sauran waɗanda kuka ji muryoyinsu da ma waɗanda suka sada ni da ku. Ni Zainab Babaji da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu huta lafiya.
To madalla gaida Zainab Babaji da wannan shiri. Sai dai saboda karancin lokaci ba za mu iya kawo muku wato wasiƙun masu saurare ba. A daidai wannan lokaci karfe 11 ne da kusan minti 28 na safe a nan Washington DC da haka kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice
To a takaice Laraba ne aka gabatar da sabbin kiraye-kirayen neman matsin lamba daga kasashen duniya kan harin da Isra'ila ta kai a kudancin birnin Rafah da ke kudancin Gaza inda Qatar da kungiyar tarayyar Afirka suka nuna damuwarsu game da karuwar matsalar jin kai Qatar na daga cikin manyan masu shiga tsakani da ke neman ganin an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas kuma ta ce duk wani yunkurin tilasta fara hula gurin hijira daga Rafah zai kasance babban cin zarafin ne ga dokokin ƙasa da ƙasa A yau Laraba ne kotun kolin Ghana ta fara zaman sauraron umarnin soke dokar da ake ta cece kuce kan tawai haƙƙin mutane masu neman jinsin su Yan majalisa sun amince da abin da aka kira daftarin dokar kare haƙƙin iyalai a watan Fabrairu abin da ya janyo suka da kasashen duniya da duk wato duk da samun goyon bayan jama'a a kasar mai ra'ayin mazan jiya ta yammacin Afirka Wani harin bam da aka kai a lardin Badakhshan da ke arewa maso gabashin Afghanistan yau Laraba ya kashe jami'an tsaron Taliban akalla uku tare da jikkata wasu shida Majiyoyi da dama da suka da mazauna yankin da jami'an asibitin yankin sun tabbatar da asarar rayuka sun ce wani bam mai bin mamaki da aka dasa akan babur ya kai hari kan ayarin sojojin Taliban a babban birnin lardin Faizabad
To masu saurare da haka ne muka kawo karshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma can da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin Sarfi Hashim Gubal da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazar Gresham wadda ta shirya ta kuma bada umarniya da kuma injiniyan mu na wannan la'asariya Mr. Chang Baba Yakub makiri ne nake sallama da ku a huta lafiya amma a dakata shirin yau da gobe assalamu alaikum